من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتيجا با ذكرتم من التفسير كما يدم كسابا أكون ذنبو أيو daya ga watan Ramadan, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina tana da shekara 1447, wanda yayi daidai da 18 ga watan February ميلاديار النبي عيسى ابن مريم عليه السلام الى لساف يا تبتا شكرا دوبو بيو دا اكرين دا شدا تيكين قدرا وان الله سبحانه وتعالى الله تعالى يا سنيا واتوبنا من داو جدن مدام كسابا أبارا الله تعالى قدرا من انكي تري مليك ونوري mun ga yadda salon yake da yadda zubin yake, kuma wanda muna kyautata zato a dan wannan fakaice wanda muka yi ko fake wanda muka yi, akwai alheri da albarka mai yawa. Muna fata a bana wanda ba mu samu daman motsawa ba, Allah tabaraka wa ta'ala zai ninninka mana lada da alheri da albarka. Ya ku yan uwa, a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu da ke nan cikin garin Bauchi, idan ba manta ba, a tafsirinmu a wannan tsari kusan na ƙarshe mun tsaya ne wato a suran nan da take da albarka, suratul Taghabun, mun kai ƙarshenta. A yau kuma insha Allahu ta'ala za mu shiga sabuwar sura, suran da ake kiranta wato suratul Talaq, sura na ainihin saki, wanda a cikinta an yi bayani dangane da abin da ya shafi at-talaq wal idda, abin da ya shafi saki da kuma abin da ya shafi idda. Bi ma'ana, idan mace aka rabu da ita, to akwai zaman da za ta zauna ta yi. Duk da kasancewa suratul Baqara ta ambaci wani ɓangare, to wannan suratul Talaq sai ta ƙarasa ambaton ɓangarorin da ba ambata ba baya. Sannan kuma daɗin daɗawa, wannan sura ta ambaci tsari da tsani na tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, cewa duk wanda yake mai tsoron Allah ne ba zai taɓe ba, duk wanda yake tsoron Allah to Allah ta'ala zai masa mafita duniya da lahira. Ko da yake mafiya yawa mutanen duniya sun dauka idan mutun yana tsoron Allah to Allah zai kubutar da shi daga sharri iri daban-daban na duniya ne kawai ko zai kubutar da shi daga makirce-makircen yan uwansa mutane ko kuma waɗansu wato makirce-makirce na aljanu a nan duniya kawai alhali ba haka bane Allah tabaraka wa ta'ala zai iya bari a matsayinka na bawan Allah matsaloli su ta samun ka a nan duniya in ba yi sa'a ba ma bakin ciki da damuwa suna iya kai ka lahira amma kuma a wajen Allah kana da lada da sakamako mai kyau sai dai mu a matsayinmu na 'yan adam muna da hadama kuma muna da kwadayi kuma ba ma son wahala saboda haka muna so Allah ya daidaita mana duniya da lahira wannan ba hana ka bada ba tunda Allah ya ce wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk kuma da babban addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi a koyaushe kuma ya kwadaitar da al'umma da su rinka yin wannan addu'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله كبام أنا الدنيا ميتو ألا هرى ما كبام ميتو وكما قال مدد عذاب الوتا سبنا كبام يصنع يوحل أنا الدنيا بل يقوم ألا هرى وما دائمنا بيان دوان ديج طورا الله سبنا فتا da sauran bayanan da za su zo a cikin wannan sura mai albarka wannan suratul talaq wa hiya madaniyya sura ce wanda aka saukar da ita a birnin Madina kuma kamar yadda muka saba ji malamai suke bayani duk suran da aka saukar da ita a birnin Madina to tana bayani ne dangane da abin da ya kafi tsarin rayuwa abin da ya kafi shari'a abin da ya kafi dokokin Allah subhanahu wa ta'ala yana da wahala kaga suran Madina su kutum gaba daya a ce babu wani hukunci daga cikin hukuncen Allah ko babu wata doka daga cikin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala don haka wannan sura tana da muhimmanci kwarai da gaske amma duk da haka bai hana suwar madaniya su yi magana dangane da abin da ya kafi lahira ba kamar yadda surorin Makka suka saba ko su yi magana dangane da abin da ya kafi aljanna da wuta ba kamar yadda surorin Makka suka saba ko su yi magana dangane da abin da ya kafi tauhidi ko abin da ya kafi risala kamar yadda surorin Makka suka saba yin bayani a surorin Madina ma ana samun haka Ubangiji ta'ala ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
وبنجي تعالى يتي بسم الله الرحمن الرحيم لطولا الله من رحمه من كي يا أيها النبي يا كيوانا النبي إذا تلقتم النساء إذن ذاكو سكيماتا ينكو كو إذن ذاكو سكيماتا فطلقوهن لعدتهن كسكيس تارد إدنسو وأحصل إدع كما كتجد تجي إدنم وتقوا الله ربكم ku ji tsoron Allah Ubangijinku banda zalunci banda saba doka la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku kuskura ku fitar da su daga dakunan su ko dakunan da ku aje su a ciki eh shi yasa wannan lokaci yake cewa idan mutum zai aure sai ya nemi inda zai zauna ko ya gina ko ya biya haya haka ne ko idan ka zo ka aje ta a ɗakin sai ka zo kana buga kirji kana ce ɗaki na ko ita ya kamata ta ce ɗakin ta eh waye gina ɗakin kai ka gina amma tunda ka aje ta a cikin ɗaki ya zama nawa to kai kake biyan haya ko ka biya haya kaddara ma a ce an tsawwala maka ka biya kuɗi mai yawa sai ka zo kana ce ɗaki na eh ai ɗaki ya zama nata matukan akwai wannan igiyan aure ko da yake gara mu gyara tun da wuri tar mata su ji waɗanda aka aje su a ɗakunan da aka gina musu sun san ba haya bane ka ji mace tana cewa ai ɗaki na ne kana ce a hankali do Allah kara bata wayarin kara fasa abin bayan gida kara yi kaza sai ka ji tana ce ai ɗaki na ne wato kuna jiran ya mutu kenan ko da sauran kwanaki mutum ba zai mutu ba sai kwana ya kare ko ba haka bane saboda haka in za a faɗi haka saboda wasa a tsakanin ma'aurata wannan babu matsala eh tunda tabbas ana samu kai ka gina gida ka inganta gidan musamman ma a ce matan tana da yaya in ka zo kana magana sai ta ce to Allah ka bar magana kai kai magana akan ɗakin ka amma ai mun ci ɗaki tunda ta haihu wato ta ci ɗaki balle a ce ta haifi yaya da yawa to wannan ababin wasa ne babu matsala eh amma dai kowa ya sani ba za a gaji miji ba sai idan ya mutu ba za a gaji uba ba sai idan ya mutu duk wani dan uwanka wanda yake akwai gado tsakaninku idan bai mutu ba to babu maganan gado shi yasa duk wanda ya raba gado yana da rai to wannan dan shirinta ne kuma kidimemme ne duk dan bokon da ya haka to bokonsa bai masa amfani ba za mu iya cewa wato ainihin fitsarin boko na kaidan wato ya malala a kansa duk wanda ya raba gado kafin ya fito ne duk akwai wanda suke yin haka alali kuma ka'ida ce dole sai mutun ya mutu amma ba hana ka bada kyauta ba kana iya bada kyauta idan ka bada kyauta to lokacin da ka bar duniya sai a duba a gani sauran ƴaƴan da ba ba su kyauta ba to fa dole a daidaita dole a daidaita a tsakanin su in kuma duk abubuwan da ka ba su kyauta daidai wa daida ne sai a ce taka sai a tsora maganan gado yadda za a raba a bisa littafin Allah kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya bayani saboda haka ubangiji ta'ala yana cewa wala tukhrijuhunna kana ku kuskura ku fitar da su mata min buyutihinna daga cikin dakunan su anan ma Allah ya jingina musu dakuna din amma an ce jinginawa majazi ne ba hakika sannan kuma akwai wata kira'a wala tukhrijuhunna min buyutikunna ko buyutihunna bi wato bi kasril ba anan gidan bil ba buyutihinna alai kira'an buyutihinna bi kasril ba kamar yadda muka karanta cikin suratul hujurat wala yakhrujna suma karan kansu idan an sake su kada su fita illa an yatina bi fahishatin mubayyina sai idan sun zo da alfaka bayyananniya mubayyina wanda ta fito fili ba za ya boyewa ba mubayyana wanda take bayyananniya wato kaman wanda ta bayyana kanta ko wanda aka bayyana da ita nan akwai qira'atani mutawatiratan wa man yata'adda hududallah duk wanda ko watilka hududullah waɗannan su ne dokokin Allah kaɗan daga cikin dokokin Allah na abin da ya shafi sake da abin da ya shafi idda wa man yata'adda hududallah duk wanda ya ketare dokokin Allah faqad zalama nafsa hakika ya zalunci kansa saboda a lahira ba zai kare lafiya ba a duniyan ma ba zai kare da duniya lafiya ba la tadari wato baka sani ba la Allah yukhdisu ba'da zalika amra ba mamaki Allah ta'ala ya kirkiro wani al'amari shi yasa aka ce mata su zauna a ɗakin su ba kada su fita kada a kore su wannan kenan saboda haka kai tsaye zamu ce wannan aya tana magana ne dangane da at-talaq wal idda abin da ya kafi sake da abin da ya kafi idda akwai maganan aure amma yana can baya dama haka dokoki suke ba a jibga su a waje daya domin saboda kada kan mutane ya kulle a can bayan ambata mana fankihu ma saba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a a can an ambata mana fa in khiftum Allah ta'dilu fa wahida aw ma malakat aymanukum zalika adna Allah ta'ulu to tunda an yi bayani kuma an yi bayanin zaman takewa na aure duk da kasancewa a can baya an ambaci waɗansu abubuwa na abin da ya kafi sake to amma anan karin bayani ne akai don a jaddada abin da aka ambata a cikin suratul baqara yasa ayan ta fara da ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wannan kira ce wanda aka yi domin a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wata kira'a ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi bilhamda ya ayyuhan nabi bilya saboda haka yanzu a karanta musamman Bahaushe sai ya fada da kyau saboda in bai fada da kyau ba zai zama wai guda ɗaya ne ya ayyuhan nabi ya ayyo annabi ya kai wannan annabi da ma'ana Allah ta'ala ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da kasancewa dokan da zai ambata ba wai wanda take kafi annabi shi kadai bane wannan dokan ta kafi al'umma ce gaba daya amma kuma sai aka kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin girmamawa wannan tana ɗaya daga cikin waye ke taba wannan ne kam wannan tana ɗaya daga cikin ayoyi waɗanda suka fara da ainihin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kuma suka ci gaba da ambaton jami'i ku dubi aya ta gaba ko kuma ainihin fakara ta gaba ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idza tallaqtumun nisaa idan za ku saki mata fa talliquhunna li iddatihinna ku sake su da iddan su wa sul idda sannan ku kididdige idda ko ku kiyaye su maimakon ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtan nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa sul idda sai ya kai wannan annabi idan za ka saki mata ka sake su da iddansu sannan ka kididdige idda to bayana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kalai bane an fara wannan aya ko wannan sura da kiran annabi domin girmamawa Allah tabaaraka wa ta'ala ya girmama shi amma dokan ta kafi kowa da kowa kuma dokan ta kafi manzo Allah ta kafi al'ummarsa amma wannan da ake nufi da magana anan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu kenan yasa aka ce idan za mu saki mata maganan saki kenan a can baya ambata mana at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan sannan kuma sai ya saki ambatawa idan ya sake sakin wato matarsa bayan saki biyu yace fara tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra baya halatta bayan an sake ta saki na uku wato bayan saki biyu na farko kuma saki biyu na farko din nan ba lokaci guda ba tunda yace at-talaqu marratan bi ma'ana at-talaqu marratun wa marratun ina marratan fa insakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ina fata an gane saboda haka an yi saki na farko an yi kome an yi saki na biyu an yi kome to kuma sai aka sake batawa sai aka yi saki na uku shine Allah ta'ala yace fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in tallaqaha fala junaha alayhima an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah ubangiji ta'ala yace bayan saki na uku ba ta halatta gare shi sai ta aure wani mutum daban kuma sai an samu ingantaccen aure to amma idan sun bata da wacce mai yuwa ba su saba ba kamar yadda suka saba da mijin farko miji na biyu sai ya sake ta bayan sun zauna na wani lokaci sai Allah ta'ala ya ce idan sun fasanta da mijinta na farko suka samu fahimtar juna to babu laifi a kan su su yi kome sai dai komen nan dole ne za a yi aure da sadaki na musamman da kuma siga ta musamman sannan kuma abin da mafiya yawan malamai suka tabi akai shine idan har ya mata sake uku ta aure wani ta dan dana gidan na wani lokaci sannan aka sake ta ko aka koro ta ta kammala idda mijinta na farko zai iya zuwa ya shiga cikin zaurawa idan sun daidaita ya sake aurenta amma idan ya aureta sai suka bata sai yayi mata saki saki din nan a ina ba a dora sabon zubi za a yi ko kuma tunda yayi uku tun lokacin da yazo yayi daya za a manna masa da uku fala ta hillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra tambaya nake yi ba bayani ba eh wannan na karke ne tambaya ne eh na to tun da ya riga ya sake uku wani kuma ya aureta sannan kun bata ya sako ta ta dawo gidan mijinta na farko to ai uku sun ruke gaba daya eh idan aka zo babin sake to za a yi sabon zubi ne ina fatan an fahimta to saboda haka ayoyi haka suka yi bayani a can baya kamar yadda muka taba karantawa to don haka idan za ku sake su fatalliquhunna li iddatihinna ku sake su tare da iddarsu li iddatihinna fi iddatihinna li iddatihinna
ba'da iddatihinna
to waɗansu ce fi bidayati iddatihinna wato ku sake su tare da iddarsu sai dai abin da ake nufi a nan shine wato in mutum zai saki mace dole ya sake ta ya kasance tana cikin tsarki ba tana cikin jinin al'ada ba tana abu na biyu kuma bai sadu da ita ba mafiya yawa masu saki ba sa duba wannan magidanta ba ransu na ɓace kawai sai su haukar da saki don haka abin da ake gargaɗi a nan mafhumul mukalafa shine kada a saki mace a cikin hailanta inda tana cikin jinin haila ba za a sake ta ba annabi ya hana hadisi ya tabbatar da haka saboda haka hadisi shi ya fassara wannan fatalliquhunna li iddatihinna don saboda idan ka ce za ka bi tsagwaron fassara za ka bi babin kala kato to fatalliquhunna li iddatihinna wato mace sai ta gama idda sannan ka sake ta wallahi dole mutum ya rikice a nan inda bai dauko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba don za mu karanta hadisan nan a gaba saboda in ya zo ya ce fatalliquhunna li iddatihinna duk larabcinsa sai ya samu matsala tun da lidin na yana daukan ma'anoni iri daban-daban mu ma mun fassara ne saboda hadisi ya fassara sannan magabata na kwarai haka suka fassara ba a sake mace tana cikin jinin haila sai dai kuma duk wanda ya sake matarsa tana cikin jinin haila saki ya yi ko bai yi ba saki ya yi tun kafin mu je da nisa don kwanan nan wani yazo yana ta kabe-kabe wai abokinsu ne ya sake matarsa shine suka ce bari su zo su yi tambaya ya ce kuma a yi cikin ɓacin rai ne wallahi shi bai san lokacin da ya sake shi bai san ma tana cikin jinin al'ada ba ya sake ta to don Allah daga wannan statement din ba za ka gane cewa shi ne abin ya faru gare shi ba kuma ya fara da ƙarya wai abokinsu ne abokinku aljani ko kuma abokinku iska to in ka ji an zo an fara maka ire-iren waɗannan tambayoyi to ka yi takaban zan ka biya hankali saboda haka shi ya tabbatar ya mata sake guda biyu amma wannan sake a cikin jinin al'ada ne tana cikin jinin al'ada ne ya sake ta saboda haka saki yayi ko bai yi ba sai saki yayi saboda duk wanda ya sake matar sa sake daya sake biyo sake uku to ma isa a ba sai Allah ya hana ki da jarabawa ina ma su sake matan su sake uku a lokaci guda sakin bid'a ne sake uku a lokaci guda sakin bid'a ne sakin mace a cikin jinin al'ada sakin bid'a ne sakin mace bayan ta yi tsarki daga jinin al'ada kuma mijinta ya sadu da ita ba tantance ba tana da ciki ne ko ba ta da ciki ya sake ta a wannan lokaci to sakin bid'a ne waɗannan sake-sake guda uku dukansu bayan sakin bid'a ne sai dai wanda ya sake matarsa sake uku lokaci guda ga masabar malikiya suna cewa sake uku ya tabbata amma ga waɗansu mazahir da yawa sun tafi akan cewa sake uku a dunkule sake ɗaya ne sai dai kuma ya ji tsoron Allah domin duk wanda ya saba sake uku to sai Allah ya jefa shi cikin fitina don saba wa dokokin Allah ne wane ne sakin sunna sakin sunna kai sake ɗaya rak matan ba ta cikin jinin al'ada ko ta yi jini ya ɗauke baka sadu da ita ba ko kuma ga ki tana da ciki a bayyane an san ciki wata ɗaya ne ko wata biyu ko wata uku da kasancewa za ta daɗe kafin a ce ta kammala al'adarta wato kafin ta fita daga cikin gida ina fatan an fahimta saboda haka in mace tana da ciki ya tabbata tana da ciki aka sake ta ba yi bid'a ba sai dai kuma idan cikin wata ɗaya ne ko wata biyu ko wata uku to wannan ya gwada za ta zauna tsawon watanni nawa kafin iddanta ta kare kamar yadda za mu samu a ayan gaba don haka ya ku yan uwa wannan aya ko wannan yankin aya tana mana bayani dangane da na farko fatalliquhunna liiddatihinna ku sake su da tsarin iddansu ku sake su sakin sunna yasa malamai suka ce akwai sakin sunna kamar yadda muka yi bayani akwai sakin bid'a kamar yadda muka yi bayani sannan akwai sakin da ya bata a ribibi hilasun niyyun wala bid'iyyun shi ba sunna bane ki ba bid'a bane amma dai an ba da mutum dama kaman a ce yarinya yar karama wanda bata fara al'ada ba ko wanda ta tsufa wanda yake bata ainihin wato al'adanta ya ɗauke ko ma a samu mace wanda bata al'ada gaba ɗaya kuma nan gaba za an bata mana iddansu domin musulunci bai bar al'amarin a cikin rikici ba amma dai in an samu saɓani to wannan an baka dama kana yin saki amma ka yi sakin sunna waɗansu suna bayanin cewa annabi ya ce abgadul halali ila Allahi as-sala sakin da yake halal ne kuma Allah yake huci da shi wato abun nan halal din da yake halal ne a wajen Allah amma kuma Allah yana huci da shi shine saki to wannan hadisi malamai suka ce hadisi ne mai rauni bai inganta ba amma saki ba a son saki sai idan ya kama amma saki yana iya zamowa dole wajibi kamar yadda saki yake iya zamowa mustahabbi ko makruhi ko haramu waɗannan bayanai malaman fiqhu sun yi bayani a cikin littafansu sannan kuma wa ahsul idda a kididdige idda a ji tsoron Allah duk wani lokaci mata suna rikita al'amari a tsari idan mace tana al'ada sai ya kasance ta yi aure sun zauna da mijinta an samu saɓani ya sake ta kuma sakin da ya yi sakin sunna ya yi ko da sakin bid'a ne mun yi bayanin cewa idan ya sake ta cikin al'ada saki ya tabbata haka bayan jini ya ɗauke sai ya sadu da ita ya sake ta saki ya tabbata abinda ba a so shine zai tsawaita masa tsawon idda din ne ba kamar idan yayi na farko ba to tunda tana cikin jinin al'ada ko tana jinin al'ada aka sake ta to iddan ta zai kasance watanni nawa ne eh watanni nawa ya naji an yi shiru macen da take haila already tana haila yana zuwa mata lokaci lokaci sai suka samu sabani da mijinta sai ya sake ta watanni nawa za ta yi watanni uku to dini uku ai da ina son afkar da ku ne a ciki ina jin shi yasa da yawa suka noke suka ki bada amsa don sai ka ce wata uku ne sai ta kawo hujja tunda tana jinin al'ada to sai ta yi guda uku wata a wata biyu takan yi jini sau biyu ko sau uku saboda haka matan da take haila nan da nan ana sake ta ba za ta yi watanni masu yawa ba ta riga ta kammala idda mijinta ya ce zai dawo da ita bai isa ba amma wanda takan ɗauki lokaci kafin jini ya zo mata wata takan yi jini sau ɗaya a wata uku jini sau ɗaya a wata uku jini sau ɗaya a wata uku to idan mijinta ya sake ta watanni nawa za ta yi tana zaune wajen tara to a kiyaye wannan in ji Allah amma ana samun matan zamani waɗanda za a sake su daman suna jin haushin mijin saboda haka bata kammala al'ada ba sai ta ce ta kammala al'ada hatta ba da dama ma wani wanda kwanjinsa ya fi namijin farko ƙarfi to idan ya zo ya aure ta daga baya kuma sai a zo a samu cakuɗa da hayaniya domin saboda me saboda mai yiwuwa wancan tunda bata kammala al'ada ba to fa akwai shakku tana da ciki ko ba ta da ciki kuma an shigar da wani wanda kuma annabi ya hana shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ahsul idda a kididdige idda sai dai zance mafi inganci idan aka ce wa mace ah kai kam ba ba kina idda ba sai ta ce na kammala to za a yadda za a yadda sai dai idan miji ya ce ni ban yadda ba amma yanzu kana iya tambayan wani mai mata biyu ko mai mata uku bai san yadda matansa suke jinin al'ada ba saboda tsaban neman masana a kidime yake ba mamaki amma duk wanda ya sani ana tana ce kaza zai ce ba haka bane to fa in miji yayi inkari to dole a tsaya kuma a yi bincike to nan ne za a shigo da mata idan uwa ta za ta faɗi gaskiya to ya fi sauƙi in kuwa ba za a faɗi gaskiya ba to fa za a tsaya ana tone-tone ko ba zai yi kyau ba don za a shigar da mutane da yawa yasa ubangiji ta'ala ya ce wa ahsul idda ku kididdige idda sannan kuma wataqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku a duk inda kuke a lokacin aure da lokacin saki da lokacin da mata suke idda za a saki mace ta fara idda shi mijin bai san tana da ciki ba amma ita ta san tana da ƙaramin ciki saboda haka sai ta je ta zaga a zubar da cikin ba tare da ya sani ba to ko ya sani ma suka haɗa kai ya yadda a zubar da cikin daidai ne sai kisan kai ne musamman idan an hura masa rai idan ba a hura masa rai ba wannan kuma laifi ne tunda haramun ne amma saboda ba ta son mijin da ya sake ta sai ta je a zubar mata da cikin to idan an zubar miki da cikin to yaya iddanki zai kasance wannan kuma sai ki zo kina tambayan malami shi kuma malami ya yi miki bayani da mace tana da ciki suna tare da mijinta sai ɓacin rai ya auku sai ya sake ta tana da ciki wata kaddara ya sake ta da safe da yamma ko washe gari sai ta yi ɓarin cikin nan to fa idan ta ya kare yace zai dawo da ita ba zai yi ba malamai sun yi bayanin cewa duk matan da cikin ta zuba yayi da wanda ta haife shi a lokacin da ya kai daidai lokacinsa da wanda zuba yayi yana da rai ko baya da rai in dai ababin idda ne ta kammala iddanta to yin zubarwa kai fa idda ta kare ko ba ta kare ba akwai mushkila ya za ubangiji ta ala cewa taqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku wala tukrijuhunna min buyutihinna to mun dawo kan maganan saki kada ku kuskura ku fitar da su daga cikin dakunansu kun waɗannan dakunan da kuka biya musu haya ko kuka gina musu kamar nasu ne idan mutum ya saki mace saki ɗaya ko saki biyu to ba zai fitar da ita daga cikin ɗakin ba wala ya kharuju na su ma bai halarta su fita ba saboda haka mazajen da suke zuwa suke ta maganganu ki bar mun gidana yar kaza yana zage zage yana faɗin maganganun da ba su dace ba to wannan haramun ne don ya saba ma dokan Allah sannan kuma wanda zai sake matarsa ya ce ta zauna a cikin ɗaki sai ta kammala idda sannan ta fita ta bar gidan sai wani yayanta ko babbanta ya zo ya ce a'a mu ne zai mayar da mu matsiyata ai mu ba matsiyata ba ne gidan ubanki babu yunwa kaza 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 fita ki koma gidanku shi ma bai yi daidai ba don ya saba ma dokan Allah saboda haka su masu mallakan wuraren ba za su yi wulakanci ba su matan da za su zauna su yi idda ba za su fita ba wannan doka ce ta Allah sai idan idda ta kare illa an yatina bi fahishatin mubayyina sai dai idan sun zo da alfaka bayyananniya to wannan suna ce zina idan mace ta yi zina tana da aure ayin an fita da ita jefe ta za a yi ba za ta dawo ba sai yasa waɗansu malamai suka ce bi fahishatin mubayyina so suna ganin ba zina ba ne me yake nufi to mace ce aka sake ta saki ɗaya ko saki biyu ana son ta zauna saboda ko Allah zai daidaita su kamar yadda za mu ambata a gaba la Allah yuhdithu ba'da zalika amra ay islaha aw sulha wa sulhu khair ko Allah zai sasanta su to sai ya kasance fitinanniyar mata ce kowa tsoronta yake ji a gidan akwai mahaifiyarsa a gidan amma tana jin muryanta ta fara daga murya sai jininta ya hau wannan an sake ta sai a bata a ɗakin ai za ta kara sa maka uwa ko kuma mahaifinka yana kofar gida amma yana jin magananta ko ya zo ya maka magana ba za ta saurara ba to aka ce abinda ake nufi da illa an yatina bi fahikatin mubayyina in aka yi rikici da ita ko sa sau ɗaya ne ko an san halinta fitinanniya ce ko ɓarauniya ce ko magulmatiya ce ko annamimiya ce tana iya haɗa yaki to ana sake ta saki ɗaya ko saki biyu balle saki uku a kora ta gidansu sai dai saki ɗaya kana da daman ka je ku sasanta ka dawo da ita saki na biyu kana da dama ku sasanta ka dawo da ita kafin ta kammala idda ko da bayan ta kammala idda kuna iya sasantawa a sake daura aure ubangiji ta'ala ya ce kada ku fita kada a fitar da su su zauna cikin ɗakunansu saboda ku mazaje ku samu daman sasantawa yadda za ku mayar da saki ɗaya ko saki biyu ya sa mace an mata saki ɗaya ko saki biyu za a ciyar da ita za a ba ta wajen zama kuma irin gaisa wannan ma za a yi sai dai ran da duk kai kiga ɗakin aka rufe ƙofa ka ce bari ka kwana to fa ka mayar da ita ka faɗa ne ko ba ga faɗa ba ga masabar malikiyya ana rufe ƙofa shikenan magana ta kare ta yadda ne ko bata yadda ba uwar ta ta yadda ne ko bata yadda ba uban ta ya yadda ne ko bai yadda ba balle wani babba haka tsarin yake shi yasa aka ce la allaha yuhdisu ba'da zalika amra kaga akwai hikima wajen rakin fitar da ita daga cikin dakin nan to amma an sake uku ne fa la nafaqata laha wala sukna ba za ka ci yadda ita ba tunda an gama kuna magana ka je dakin ta wannan wata fitina ce to gara ka sallame ta da gratuity mai kyau ka koma gidansu ni yazo ka je ka ingizo wani wawa ko gaula ko da yake in babba ne ba a kiransa gaula ko amma ai ba a kira shi wawa wanda za ka je ka an kado shi da wayo ka ce dama ai tare da kai muke zuwa hira abokina ko ba haka bane to na zage ta sake uku bismillah zaman kai ka riga ka san wawa ne ka gama mata taɗi to wannan in ba kai hubbata wato ka shiga cikin al'amarin da yawa ba za a samu sauki idan sun rabu amma in kai kane kane to ko ta fito kuma to fa komawa gidanka akwai fitina sannan kuma har ila yau matan da take ta kaba tunda ita ma idda take yi to wacan baya mun karanta matan da take ta kaba inda mijinta yake a nan za a zaunar da ita sannan kuma za a bata abinci daga abin da ya ajiye amma idan babu to an bata dama tana iya fita nema in babu masu taimakonta saka in babu security a wajen tana iya barin wajen Ubangiji ta'ala ya ce wa tilka hududullah waɗannan su ne dokokin Allah a takaice wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya ketare dokokin Allah ya zalunci kansa la tadari ai baka sani ba kai mai sauraro kai da ake maka bayanin dokokin Allah ana cewa idan mutum ya saki matarsa kada ya fitar da ita kada ta fita ai baka sani ba la allaha yuhdisu ba'da zalika amra ba mamaki Allah ya kirkiro wani al'amari ya samu sasantawa kun ga kenan Allah ta'ala baya son rabu tabbas rabuwa babu dadi kana zaune da mace shekara da shekaru ko da bata taba haihuwa ba balle kuma a ce akwai ƴaƴa rabuwa babu dadi yasa ake son namiji ya zama mai hakuri kuma da ake ce namiji dangin goro ne eh dangin goro ne ita kuma mace dangin alale ne ko wani abu makamancin wannan ne wato sai da lallabawa kullu hadisi ya tabbatar da cewa la yafraku mu'minun mu'mina in kariha minha khuliqan radiya minha akhar to karkace zaka damu saboda idan ka ki wata dabi'anta to zaka yadda da wata dabi'ata ta inda ya riga an hadu to ayi hakuri sai dai idan abin ya kai inna laha to wannan kam arabu kuma idan so rabu kamar yadda Allah ya ce yughnillahu kullam min sa'atihi in aka bi ka'ida to Allah tabaraka wataala zai sa ma kowa a bai rufin asiri saboda haka wannan aya ta kunshi hukunce hukunce da yawa yana daga cikin hikima na idan an saki mace saki ɗaya ko saki biyu kada ta fita ko kar a fitar da ita saboda in an sasanta kafin ta kammala idda sai a ce ta koma kawai sannan kuma dalilin dadawa duk wanda ya sake matarsa saki daya ko saki na biyu sai Allah ta'ala ya kaddara kafin ta kammala idda ya bar duniya to fa iddan ta ya juya ya koma ta kaba za ta yi masa ta kaba kuma za a raba gado da ita amma in saki uku ne ba sai dai idan ya sake ta don kattaci gado ne to wannan kan bai yi sa ba tunda ya riga ya tafi lahira to kuma doka za ta yi aiki dole a sa ta cikin gado don akwai wanda yake mugunta saboda haka ya hango lahira sai ya ce matsi ya ce ya bari sake ki to idan bincike ya tabbatar da cewa yayi haka ne domin ya fitar da ita daga cikin gado to ba zai yi ba dole a jawo ta sakin bai yi ba wasu malamai suka ce za ta yi masa takaba wasu malamai suka ce tunda ya riga ya sake ta da mugunta shikenan kawai ta yi wancan idda din kuma dole a ba ta gado saboda sakin da yayi kaman saki ne wanda yake bai tabbata ba amma dai ta yi idda sannan kuma ba ta gado وعلي ابن كثير رحمه الله تعالى خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمغنى دع النبي أن أنقت يا أيها النبي أفركم ونن آية تكريفا وتكريما يومين أجرم ممن ذن الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم كاتب الأمة تبعا سأنا سي الله يمغنى دع الأمة قبال آية التي يأين ذاك فكماتا إذا طلقتم النساء دومن طلقتم جميعا نا عينهم مزاجه فطلقوهن جميعا نا مزاجه غا واو الجماعه واحصل اجا كما جميعا نا عينهم مزاجه سبو غا واو الجماعه ina fata an gane to an biyo bayan al'umman annabi ne bayan shi an ambace shi domin a girmama shi shine Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi idza talaqtumun nisaa idan za ku saki mata kun ga ya hada duka gaba daya mace ta farko ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu sannan saki na farko ko na biyu dokan ma hadda saki na uku فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة قد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلق حفصة ثم راجعها وثم لما يصنع دليل سوق أولا آية سبب أن النبي يا سكت عيدة كما تنسنان حفصة بنت عمر الله شكار إعداد إيشاء sannan da aka saukar da wannan aya aka ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi to ka saurara ga doka amma ba dokan nan ta shafe ka kai kadai bane hadda al'umman ka idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul li'idda sai aka faɗa ma annabi wannan to amma zance mafi inganci lokacin da wazo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya saki nana Hafsa bint Umar Allah ki kare yadda da ita sai aka turo malaika Jibril yazo yace ma annabi rajiha fa innaha qawwama sawwama wa innaha zawjatuka fil janna sai mai yadda ita ubangiji ta'ala shi da kansa yake masa umuniya mai yadda ita saboda me saboda kawama takan tashi da daddare tana sallah wannan ana fada ma annabi ne don yana iya yiwa a lokacin da yake dakin ta in ba ya bata dama ba ba za ta tashi ta yi sallah ba kuma kana tare da matarka a ainihin daki za ta tashi ta yi sallah ne ko da yake mai mata dai ho bai san wannan ba duk wani lokacin ana bayanin wasu mata biyu ko uku ko hulhulu shi mai mata ɗaya sai ya ji kamar tatsuniya ne kuma kamar hakan ne shi yasa kai ma muna ganin kamar tatsuniya ne kake yi a rayuwa tunda in mace ce guda ɗaya kullum kuna tare to yanzu za ta tayi sai sallan dare saboda in kuna tare sai da izininka to kuma da daddare sai ta tayi sai ta sallan dare kai kuma kana kwanciya dare kana kwanciya kana ta bacci kenan sannan sawama tana yawan azumi bayan yawan tsayuwa akwai yawan azumi wannan ma aka ce mace in tana tare da mijinta ba za ta yi azumi ba sai idan ya ba ta izini azumin nafila amma na farilla kan ya fi ƙarfinsa bai sai hana ta ba ga cewa matanka ga shi kana dawowa daga tafiya saboda kar ki ɗauki azumin farilla wannan kan ba ka isa ba wane kai wane babanka dun dokan Allah ne akai umurni wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mayar da ita kuma aka ce matar sa ce a gidan aljanna. Dama idan ka auri mace kuka yi zama mai kyau, to in kun je lahira kuna haba-haba ku halu. Amma in ka auri mace kuka yi zaman tsiya, don an je lahira ba ka haba-haba ku halu da ita, saboda zama bai kyau ba. Kuma kamar yadda tarihi ya karantar da mu, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya auri mata ɗaya-ɗaya guda goma sha ɗaya waɗanda suka tare gidan annabi ya zauna da su, amma ba lokaci guda ba. Mace ta farko ita ce Nana Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha, wanda annabi ya aure ta a lokacin tana bazaura. Kuma ana kyautata zaton abinda aka fi rinjaye, ta ba da annabi shekara huɗu ko biyar, shekarun ba su da yawa. Duk wanda suna ce shekarun ta 40 na annabi 25, malamai suka ce a akwai gyara, saboda bincike ya gwada wannan magana ba ta inganta ba, tsakanin su babu nisa. Tunda kusan duk ƴaƴayen annabi ita ta haifa, in banda guda ɗaya shine Ibrahim. To in tana da shekara 40 a ce duk waɗannan ƴaƴaye ita ta haifa cikin shekaru nawa? Kowace shekara sai ta haihu kenan kafin ta bar haihuwa? Kuma Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha ita ta nemi annabi da ya aure ta tana ƙauna, ba annabi ne ya neme ta ba. Wannan ya halatta, wannan ya halatta, musamman an samu bazaura mai wayo, ita takan yi haka. Amma kaga sakin wawa ba mamaki, wawu ya ce shi yasa aka ce bazaura ba a tilastata, wato ba a tilastata, kuma ana shawari da ita. Amma budurwa za a iya tilastata, saboda mai, saboda ita wawuya ce, ba ta san abinda zai mata amfani ba ko abinda zai cutar da ita ba. To annabi ya amince aka yi wannan aure. Bayan an yi aure, kuma Allah ta'ala ya riga ya kaddara tun da kafin annabci ne, ashe Allah ta'ala ya tsara haka domin ta ƙarfafa manzon Allah ne. Shi yasa ake son matanka ta rinka ƙarfafa ka, ba ta rinka sare ka tana girbe ka ba. Saboda in an samu matanka tana sare ka tana girbe ka, to ba ka yi riban aure ba. Da manzo Allah ya je kogon Hira yana bauta, kamar yadda ya samu kakansa Abdulmuttalib yake yi, ya ce bari ya bar hayaniyan cikin garin Makka ya koma gefe yana tunani shi kadai. Mala’ika Jibrilu ya zo masa da saƙo, ya zo ya bayyana masa, ya ce masa ikra, annabi ya ce ma ana biƙari, ya kama annabi ya matse shi a tabala ga minnil juhud, ya ce har sai da na hango mutuwa ko wahala. Ya sake shi ya ce ikra, ya ce ma ana biƙari, ya sake matse shi ya sake shi ya ce ikra, ya ce ma ana biƙari, ya ce ni ba mai karatu ba ne, ban yi karatu ba. Ya ce to ikra bismi rabbika alladhi khalaq, خلق الإنسان من قلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يقول أما سأعيب بدا بيان سيبتا وقوك ياكي مكا إرم ونم بذاك من تعد ودا نعيب بدا بيان سيبتا فبذاك كيسا النبي بمن تعبا. أما نندن أن يبالكو غنهرا يدا وجدا, saboda arazane yake, yana tsorace, yana ganin abinda ya zo wajen sannan ba mala’ika ba ne, tunda shi bai san tsarin mala’iku ba, a lokacin bai san tsarin mala’iku ba. Ya ce ni fa ina jin tsoro, ni ka shi tu ala namsi, abinda ya faɗa mana na Khadija kenan, ni fa ina jin tsoro kada hauka ta kama ni, in hauka ce gaba ɗaya. Ta ce kalla la yukhzika Allahu abada, ta ce ba zai yiwu ba, Allah ba zai kunyata ka ya wulakanta ka ba har abada, saboda kana sadar da zumunci, kana taimakon bayin Allah, kana agaza magajiyayyu, kana karban baki kana tallafa ma baki idan sun zo saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ba zai kunyata ka ba sai amma zo mu je wajen dan dan uwanka wato dan dan uwanta kenan warqa bin nufal shine suka je yayi bayani yayi masa bayani yace hadan namu yace wannan mala'ika ai mala'ika ne ai wannan jibrilu ne wanda ya saba zuwa wajen annabawan Allah da manzanni sai a cikin zuciya yace dama a ce Allah zai kai ni lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga garin nan da na taimake ka sai tunanin annabi ya koma kan wannan yace yanzu mutane na za su fitar da ni yace kwarai kuwa sai babu wani wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi face irin wannan ya faru gare shi nana Khadija ta sake daukan annabi suka koma gida kagai ta taimaka ma annabi kuma annabi ya faɗa ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba yace wallahi duk cikin ku babu wanda dukiyarsa ta taimake ni a cikin addini kamar mutane guda biyu yace na farko nana Khadija dama lokacin tana da dukiya ita ba kan wallah sa bane manyan mutane suna son su aure ta saboda dukiyanta kusan ana samun haka ana aure ba don Allah ba kaga malami yana fin albasa ya je auro wanda take je RA Bazaura sai bayan sun sai da gidan jiyare kuma zai dawo na fin albasa ina jin wani Allah rafa haka yayi yace sai Abubakar bin Abi Quhafa waɗannan guda biyu dukiyoyinsu ta taimaka mini shi yasa kaman bushara ne annabi yake musu abubuwan da suka yi ba kowa ne zai iya yin haka ba yanzu ko taimakon masallaci ne kullum kana bayarwa wata ranar an zo ya kace ba za ka bayar ba suka ce ko kun cika fitina wallahi kwamitin masallacin nan kullum neman kuɗi kuma mai yiwuwa kai ka zo ka ce duk idan abu ya taso a same ka ana samun haka ko ba a samu saboda dan adam haka yake to shi yasa nana Khadija bintu Khuwailid ita kadai ta zauna tare da manzon Allah bai mata kishiya ba sai da tabar duniya to ba mamaki mai mata dai zai iya makalewa da wannan inda ka samu kamar nana Khadija sai kai mai na'am din matanka kamar nana Khadija ce ai wane ita to mata ta biyu wanda annabi ya aura bayan rasuwan nana Khadija ita ce Zam'a wato ainihin Sauda bintu Zama bayanta sai Aisha bintu Abi Bakar aka ce bayanta sai Hafsa bintu Umar na kawo bayanin nan ne saboda wannan to amma Hafsa bintu Umar ita ce annabi ya taba sake ta aka ce ya mayar da ta Sauda bintu Zam'a annabi yayi niyyar zai sake ta saboda shekaru tace a'a idan dai waɗansu haƙoƙi ne ni na haƙura ni abin da nake so in kasance cikin matanka in mutu a haka ranar tashin alkiyama a take ni a cikin matanka manzo Allah ya ce babu damuwa ya zai matanka kuna tare da matanka tace to shikenan ciyarwa ma na yafe maka na san abin mafi wahala kenan a yanzu ko sai ga yazo yana ta barazana daga nan ba ke yake ciyar da gidan ba saboda an dauke masa to don haka malamai suka ce a dalilin Hafsa bintu Umar radiyallahu anha Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa wasu kuma suka ce saboda wani hadisi na Abdullah ibn Abbas lokacin da ya sake matarsa tana cikin gidan al'ada annabi ya ce amma ya tsaya annabi ya ce amma ya tsaya karin bayani shi ne da rasul mu na gaba insha Allah ta'ala abin da muka fara daidai Allah ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh